This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. Yunkurin wasu mata wajen 300 a jihar Oyo na cin kazamar riba na neman zama kazamar asara saboda sun fada hannun bankin bogi. A jihar Niger ma duk takaddamar kuɗin ake yi wanda ya janyo zari ido tsakanin ma'aikatan Shuafi da gwamnatin jihar ta Niger.
Akwai marayun da suke karkashin wasu mu yanzu da suke wahala.
Gwamnati ba kuɗi ma. Shuafi kuma ba na jihar bane, na federal government ne.
Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafi da shirin ta na kallabi. Za kuma a ji wa'azi kan muhimmancin zaman lafiya albarkacin watan Ramadan. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai ku zauna ku saurari labaran duniya tukuna.
Jama'a sarama, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Mayakan IS sun kaddamar da manyan harhare biyu a arewacin Siriya jiya Alhamis. Waɗannan sabon harhare sun kai su ne a birnin Kobani da ke hannun Kurdawa. Sannan sun yi kura zuwa yankunan da ke hannun gwamnati, musamman garin Kurdawa mai suna Hasaka. Waɗannan harharen sun biyo bayan matsaloli da ƙungiyar ta fuskanta a arewacin Siriya a lokacin da ta fafata da sojojin Kurdawa a makonnin da suka gabata. Wani ɗan siyasa Bakurde mai suna Jelo Isa ya gaya muryar Amurka cewa mayakan IS sun kai wasu harharen kunar bakin wake a ciki da kewayen birnin Kobani, labarin da ya kashe fararen hula 23. Ya ƙara da cewa wasu mayakan IS su masu rasa rayukansu. Isa ya ci gaba da cewa wata tawagar mayakan IS ta shiga birnin Kobani ta Turkiya, inda ta kashe fararen hula waɗanda suka fito waje domin ganin me ke faruwa. Ya ƙara da cewa mayakan sun sanya kayan sojojin Kurdawa, sannan sun riƙe tutocin 'yan tawayen Siriya domin yaudarar jami'an tsaro. Wata 'yar jaridar da ke Kobani mai suna Zara Musto ta gayawa muryar Amurka cewa ministocin motocin mayakan IS waɗanda ke sanye da kayan sarki irin na Kurdawa sun doshe shingayen jami'an tsaro a kudancin birnin jiya Alhamis. Su kuma jami'an tsaro suka bar motocin suka ta wucewa. Ƙasar Turkiya ta yi watsi da kazafin cewa mayakan IS sun ratsata cikinta ne kafin su isa Kobani. Ƙungiyar lura da haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ba da rahoton cewa mutane da yawa ne suka rasa rayukansu ko suka jikkata a lokacin da ake fafatawa.
To, an bayyana shekarar da ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa a bisa ga rahoton shekara ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da 'yancin bil'adama. A rahoton wanda aka wallafa jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin yaɗa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Siriya da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun aikata cin zarafin bil'adama matuƙa. Amma duka dai duk da haka, buƙatar bil'adama ta samun 'yanci a siyasance da gaskiya da kuma gwamnati mara tsangwama na nan daram. A duk faɗin duniya, adadin mutanen da ke zaɓar shugabanninsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a na ƙaruwa a cewar Kerry. A wasu yankuna kuma kamar yankin Gabas ta Tsakiya da nahiyar Afirka, masu tsauran ra'ayi na ko oho da 'yancin bil'adama da kuma rayukan jama'a a cewar Kerry. Ƙungiyar irin wato IS sun ƙona mutane da ransu, sun kuma fillika wannan fursunoni, sannan sun sayar da mata domin yin bauta da kuma kashe mutanen da basu ji basu gani ba. Yanzu haka ma a duniya na fuskantar aikace-aikacen rashin imani da munanan hare-hare da kuma yakan taliban da ke Pakistan suna ta kaddamar da hare-hare da wato ta'asar Boko Haram da akan aikata akai-akai da kuma kisan 'yan jaridar Charlie Hebdo da kuma kashe-kashe da dama da mayakan ISIS suke yi a cewar Kerry.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaba Obama zai gabatar da jawabi a jana'izar yau Juma'a wanda za a yi na dan majalisar dattawa wanda ya rasa ransa a lokacin da aka kai hari a wani coci da ke majami'ar birnin Charleston kenan. A yammacin jiya Alhamis ne aka kai gawar dan majalisar dattawa na jihar South Carolina wato Clementa Pinckney zuwa majami'ar da ya jagoranta na shekaru biyar da suka gabata a garin Charleston din. Reverend Pinckney na ɗaya daga cikin bakakin fata tara da wani bature dauke da bindiga ya kashe a lokacin da suke nazarin linjila a makon da ya gabata. Alhamis ɗin nan ne aka gudanar da wani zaman makoki a majami'ar domin jama'a su yi musu addu'o'i na ƙarshe. Dubban jama'a ne suka yi addu'o'i a kusa da makarantar ko in ce makaran Pinckney a majalisar dokokin jihar ta South Carolina ranar Laraba. Pinckney ya rike matsayin dan majalisar dattawa tun shekara 2000 a wannan jiha kuma yana da shekaru 41. Sannan shi ne ba amurke bakin fata wanda ke da mafi karancin shekaru da aka taba zaba a matsayin dan majalisar dattawa.
Ma'aikatar harkokin wajen kasar Palestino ta mika wa kotun bin kadin manyan laifuka ta kasa da kasa wato ICC takardu da ke zargin kasar Isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar kasa da kasa da kuma aikata laifukan yaki a yayin yakin kwanaki 50 da shekarar da ta gabata. Ministan harkokin wajen Palestino Riyad Al-Maliki shine ya gabatar da takardun ji Alhamis din nan. Ba a dauki takardun da Palestino ta gabatar a matsayin shaidu ba, amma za a yi amfani da su a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantance ko za a iya amfani da su a matsayin hujjar bincike. To kun fasha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, wasu mayaudara masu radewa da sunan banki mai bada ruwan kuɗi tsababa sun damfari wasu mata wajen 300, amma da kyar su sha. Ga dai wakilinmu na Ibadan, Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta damƙe wasu mutane da suka zambaci wasu mata 'yan kasuwa har 300 miliyoyin nerori. Mazambatan dai sun buɗe ofis ne a unguwar Adamasu Gwamukola a cikin birnin Ibadan, inda sun ka nemi matan 'yan kasuwa da su rika zuba kuɗi naira 4,500, wasun su ma sama da haka, tamkar adashi a kowace ranar Allah Ta'ala. Mr. Kulle Ajesibutu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo.
11 suspects have been arrested so far.
DSP Kulle Ajesibutu yace tuni suka cafke mazambata sha ɗaya da suke zargi kuma suna neman shugabansu. Kana za a kama shi nan ba da dadewa ba. Uwar gida Bomi Aderegba tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan matan da aka zambata.
The girl message that we're going to have a seminar today by 2:00. So I'm trouble for that the message that came in. I was very surprised. The content of that message make me to know that these people are 419.
Bomi Aderegba tace son aika musu da sakon katta kwana cewa akwai wani taro da karfe 2 na yamma, amma a wajen karfe 12 ta dago cewa abinda sakon ya kunsa ya nuna cewa mutane 419 ne. Wata ƴar kasuwar da aka zambata mai suna Abiodun Ajayi a cikin fushi cewa ta yi
the administrator away, they said no, the one that collected money from us.
Mrs. Abiodun Ajayi tace da suka je ofishin mazambatan, mutanen da sun ka tarar sai suka kore su cewa ba su karbi kuɗi hannunsu ba. Tace zaka bada gini haya kace baka san komai a game da shi ba. Idan ba a manta ba, shekaru 8 da suka wuce wasu mazambata sun bullo da Wonder Bank, wato bankin ban mamaki a jihar Oyo, inda sun kalakumewa mutane da yawa miliyoyin nerori. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Haka ne Fati, kuma a gaida na Tambuwal kafin mu ci gaba a dan saurari wannan wakar yan jarida.
Turwa hasnalan dunya bibi sunanan har ta da ya suna nan amfani ma suna nan sarau ni ya kana nan mai sarma Allah zai maka su wanda yace ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau ka ji ni ya sa haka bari mama ki ni ke da inda ban zana yi dan jari da na hudu wadansu ana kashe su ka ji ni ya sa haka kai tsoro na ajime haba ku an jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da ku ji ba ku wata labarin ku sosai wanda ya ce zai bugu ku ko kuma zai rushe ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zani gobe amfani da hali gobe gire ma bukar yana ce gire ma ga kuka ina ma baba ka shaye ni hawaye mota ni rubo gire ma dan Allah ka bani bani in yara da kaina in kuma ka hana ni salau ni ya ni zani musa ka kai na jira na ya bani mota ta uta kaina
wannan haka yake yanzu kuma sai wani batun kudin inda wasu matasa sama da 1,500 ke ikirarin bin gwamnatin jihar Niger albashin watanni 7 na aikin rarar man fetur na Shuafi, inda ita kuma gwamnatin ta jihar Niger ke cewa ai shi Shuafi mallakin gwamnatin tarayya ne. Mustafa, gare ka.
Matasan sun ce an bar su suna tangaririya hannu rabbana. Isa Abubakar Batsa shine shugaban tawagar matasan da suka same mu a ofishin mu cikin wani yanayi na galabaita.
A kowane wata ya kamata su dinga ba mu 1,155 ne kowane mutum ɗayan mu. So kuma tunda suka muka fara tun June 1st da 2013 har zuwa October 2014 suka stop in payment. So har yanzu mun ji su shiru.
Yanzu ku nawa ne kuke da wannan matsala?
To yanzu mu gurin matasa 1,500 ne.
To kun tattauna da su shugabanninku kafin haka?
Mun tattauna sosai da su, guraren su biyar ma muka zauna da su. Alƙawari suke mana ba sa cikawa. Shi yasa muka zo fito yanzu in akwai yanda za a yi a taimaka mana, jama'a su taimaka mana su taya mu domin akwai marayun da suke ƙarƙashin wasu mu. Yanzu da suke wa'ala.
To sabuwar gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta san da wannan matsala, amma gaskiyar lamari shine suna fama da bakin talauci, inji sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba.
In shofi suka turo kuɗi sai mu biya su kuɗin su aiko, tunda bashi ne suke bin gwamnati.
Amma ku yanzu me matsayin ku akan program din na shofi gaba ɗaya?
Matsayin mu shine gwamnati ba kuɗi ma. Shofi kuma ba na jihar bane, na federal government ne.
Manzu su watanni 7 da suke bi bashi ya za a yi da shi?
To za mu duba mu gani. Za a duba a checking records watanni 7 din ne kuma nawa ne.
A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta sauke shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Niger guda 25, inda ta mai gurbin su da shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin wato DPM. Kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce za su yi zaɓe nan da watanni 3 masu zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, yanzu kuma bari mu dan koma gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Mrs. Grace Brent, tsohuwar sanata a jihar Adamawa, shugaban wata kungiya mai zaman kanta kuma. Da farko dai Mrs. Grace ta fara ba mu dan takaitaccen tarihin irin abubuwan da ta yi.
Da yace bayan sanata wanda majalisa Adamawa ta kudu kuma yanzu ina da foundation nawa wanda nake running foundation wanda yana ko wasu matasa da mata a marayu wanda ba su da hali, ana kursu da shanin makaranta da shanin ayyuka da sun abubuwa dai wanda zai cimke su ko da sana'a ne, abubuwa dai da zai sa su ma su samu su tsaya su ci gaba da rayuwarsu.
To ya suna ita wannan kungiyar, wato wannan foundation din da kike da shi?
Wannan foundation shine Great Saint Light Foundation. Yana headquarters namu yana Abuja, kuma muna da branches Adamawa, muna da shi kuma Osun-State da Lagos a yanzu.
To ya zuwa yanzu wani nasarori kuka samu da ita wannan kungiya ta Grace Brent?
Foundation din zamu da damuwa da yawa ko da yake a yanzu kan taimako da ne ina yi daga juhuna ne ba tare da taimako daga wasu wurare ba. Daga juhunmu da na ayyuka da mai gida na yana yi wani lokaci, kuma su abokane na wanda sun gan amfani abin da muna yi a foundation da su kuma wani lokaci su kan ba da taimako. Amma shi ne zan ce matsala din kan yanzu ba zai shi wuce na batun samun taimako na batun kudi, amma mun gode Allah dai yanzu kan ana lalabawa kuma Allah yana da ku.
Akwai wata kungiya ko kuma wasu kungiyoyi da kuka hada gwiwa da su wanda kuke taimakawa juna ta wurin samun kudaden gudanarwa ko gwamnati na taimaka muku da kudaden gudanarwa?
A'a, babu wani taimako da wani wuri ko da yake ni ban nema ba tukuna. Mai gida na yana a cikin yana kungiyoyi shi dan abu da yana samu muna amfani da shi dan dadan abubuwa da neman ne ke yi na kokari ana hahada da a san kisan ba full time abun na ba ne na siyasa ne. Tun da na siya zabe 2011 ban samu na koma majalisa ba, amma kan san ba sai kana majalisa ko kuma sai kana cikin siyasa ne za ka yi aikin taimako. Siyasa ba sai an zabe ka kana office ba, ko kana da makami ko ba makami za ka yi aikin taimako. So abubuwa din dai ba a kan foundation din ne kawai a aiki ba, na hada shi da siyasa da sauran aikin kungiya da muna yi tare da mai gida na.
To kafin mu je ga batun siyasa da kika tabo, to wani irin ci gaba zaki ce an samu a ƙarƙashin wannan kungiyar taki?
Haɓa cikin da yawa ba iyaka. Idan kin tafi Adamawa yau, lokacin da ina aikin majalisa na yi amfani da foundation din na yi aikin taimako sosai. Tani a Adamawa ta Kudu muna da training, muna magana local government ya ke tara wanda su ne suka yi forming Adamawa South. Ba asibitoci a wurin da ba za ka samu labari yadda na taimake su da shanin magunguna. Batun gadaji kuma mun taimake su da shi da abinda ana amfani da shi a tiyata, idan za a yi aiki musamman da za a yi ma mata masu da yi musu aikin operation. Na siyo musu su scanning machines da sauran. Na yi taimako sosai da foundation dina. Na yi musu aiki idan takardu ne wanda ana amfani da su a makaranta, don yawancin makarantarmu ba su da abin da ana kira textbooks wanda yara suna amfani da shi. So na yi taimako sosai kuma su kujeru na zama kuma na yi musu kuma muyi musu goals ba iyaka. Har yanzu abubuwa din ba maganan baki kawai ba, matasa kuma da yawa na taimake su da sana'a wanda na ba su ƙarin kudi sun fara, wanda za su yi aikin mechanic ne za yi musu, kuma wanda suna aikin transportation ne na siyo musu motoci da mashin wanda suna hawa, idan aikin dinki ne kuma na siyo musu su soyin mashin da sauran. Alhamdulillah mun yi abin da ya dace a gaban Allah kuma ya dace a gaban dan adam.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. A madadin babban bakuwar tawa Mrs. Grace Brent da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Wato a gaida Inar Ibro, yanzu kuma bari mu kada kanan dabo wajen Muhammadu Salisu Rabu don jin sharhin jaridan Hausa.
Sharhin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da babban labarin da jarida Aminu ya tabbuga a shafin na farko mai taken Buhari tsohuwar zuma ne, in ji kakakinsa. A kuma shafi na uku na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken cin mutuncin ɗan adam, mun gamsu da rahoton Amnesty da Tawan Arewa. A kuma shafi na biyu jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa babu ɗan majalisar da zai samu miliyan 100 don yin ado, yayin da a shafi na 14 na jaridar ta buga labarin da ke cewa musulmi su ne matsalar kansu, in ji Dr. Gumi. A kuma shafi na bakwai na jaridar ta Aminiya ta buga labarin mai taken yadda matasa suka yi tururuwa don samun amarya mai tukuici. Kamar kullum a wannan makon ma jaridar ta Rariya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken Buhari da taron kungiyar G7. Sharshin jaridan Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarin ta mai taken abubuwa 100 a kwana 100 da 'yan Najeriya ke son Buhari yayi. Yayin da a shafi na 13 jaridar ta buga labari mai taken ya kamata malamai su guji son zuciya a tafsiri, in ji Sheikh Dahir Bauchi. Yayin da a shafi na 14 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa gwamna Aminu Masari ya fasa kwai a funtuwa. Jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken maraba da Ramadan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma lokaci yayi na sauraron wa'azin zaman lafiya albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abubakar Lamido, kuma ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala ta jihar Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Hakika addinin musulunci addini ne da yazo da koyarwa mai yawan gaske, wanda kafin zuwan sa mutane suna zaune ne ba tsari, ba shugabanci, hatta aure kawai mutum ya fi ƙarfin mutum zai zo ya kwace mata a hannunsa. Haka dai ake zaune, Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a wannan hali, don haka ya karantar da su na farko dai cewa addinin musulunci yana buƙatan zaman lafiya ne tsakanin al'umma gaba ɗayansu, da musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Don haka abinda musulunci ya tsara shi ne, idan kana da makwabci to ka kyautata masa, ya kyautata maka, koma wani iri ne. Haka nan kuma manzon Allah ya zo a matsayin shi ne shugaba, don haka duk abin da za a yi sai da umarninsa, wanda da babu wannan. Sannan musulunci kuma ya tsara hatta magana da za ka faɗa wa ɗan uwanka to ka tace ta, ya zamana ba za ta ɓata masa rai ba. Sannan kuma mu'amala tsakaninka da kowa ya zamanto mu'amala ce mai kyau, abin da ya shafi kaman zama da iyaye, zaman aure, makwabtaka, da kuma kasuwanci, sana'a daban-daban. Ya zamana kowanne ne akwai kyautata wa juna, akwai kula da haƙƙin juna. Sannan kuma musulunci ya tanadi duk abin da za a yi yana da ka'idarsa. Sallah ga lokacin da ake yi, abin da ya shafi azumi sai lokacin da Ramadan ya zo. Aikin hajji yana da lokacinsa. Sannan shugabanci ga yadda ya kamata shugaba ya rike jama'arsa da adalci, su kuma mabiya ga yadda ya kamata su bi shugabansu cikin duk abin da yake ba sakon Allah bane. Sannan kuma duk abin da mutum zai inda a musulunci ne to dole ne ya zama ya same shi a cikin Alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu.
To an gode malam, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum, ni ne Ibrahim Umar Abdulkarim, ina so in isar da saƙon fata ta alheri ta Ramadan. Allah ya ba mu lada azumin watan Ramadan ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na
mai magana Alhaji Ali Kiraji daga Gashuwa a jihar Yobe. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, barkan mu da haske. A gaskiya abin da ko kuma hatsarin da ake majalisar wakilai da tarayya iya abun nan Abuja, a gaskiya abun takaici ne da kuma abun Allah wadai, domin ba mu taɓa ganin yin majalisa sun yi tashi tsaye sun nuna damuwa har sun kai ga damba cewa wannan dambe ko da cikin da ka akan wani haƙi da ya shafi al'umma kasa ba sai da kokon neman mukani sai kokon neman su cika aljihunsu da kuɗi. To don haka muna yin Allah wadai da irin waɗannan bakwara gurbin 'yan siyasa kuma bakwara gurbin 'yan majalisa na tarayya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na POD. Mai magana Ismail Ahmad Yadawa daga Ingiri jihar Yobe Najeriya. Hakika 'yan majalisun Najeriya sun ba mu kunya kamar yadda suke da kima da mutunci a idan talakawan Najeriya. Muna yabon su sallah amma sun gagara alwala kamar shugaba irin wa'annan a ce suna dambatuwa. To mun wajiya yaya zamu mun zaɓe su ne domin su taimaka su aiki na gari tare da Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum BOE. Mai magana Bashir Kwamfuta Madogalo Kalgaman Kano State Najeriya. Ina so in bada ra'ayina dangane da takaddama da take faruwa tsakanin shugabannin majalisu da jam'iyyar APC ta ƙasa. Wannan rigima magana ta gaskiya mu talakawa ba ma jin daɗinta saboda duk wannan rikita-rikitar da take faruwa ita kanta jam'iyyar nan mu ita muka zaɓa kuma ta samu gudunmawarmu ne sakamakon General Muhammadu Buhari wanda mun tabbata da gargaɗi ne.
To yanzu kuma ga Nagala Danci ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban Amurka Barack Obama ta wayar tarho domin tattauna zaman doya da manja da ke wakana a gabashin Ukraine da kuma wasu yankuna a gabas ta tsakiya. Fada shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban Obama ya gaya wa takwaransa na Rasha cewa akwai buƙatar janye duka sojojinsa da kayan aikinsa daga Ukraine. Putin wanda ya daɗe yana yin kafar ungulu da zargin da ake masa na tallafa wa 'yan awari masu goyon bayan Rasha a Ukraine shi ne ɗauki waya buga wa Obama jiya Alhamis. Shugabannin guda biyu sun kuma tattauna ci gaba da zub da jini da ake a Syria inda ƙungiyar da ta kira kanta IS take ci gaba da samun nasara. Sun kuma amince akan muhimmancin samun haɗin kai tsakanin ƙasashe guda shida da suka fi ƙarfi a duniya da ke ƙoƙarin cimma daidaituwa a kan shirin nukiliyar Iran. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Palestine ta mika wa kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ICC a takaice takardu da ke zargin ƙasar Isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yaƙin kwanaki 50 na shekarar ta gabata. Ministan harkokin wajen Palestine Riyad Al-Malki shi ne gabatar takardun Alhamis ɗin nan. Amma ba ɗauki takardun da Palestine ta gabatar a matsayin shaidu ba, sai dai za a amfani da su ne a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantancewa ko akwai hujjar ƙaddamar da bincike ko a'a. A ƙarshe an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa bisa rahoton shekarar 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da 'yancin bil'adama. A rahoton da aka wallafa jiya Alhamis, Sakatare John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin bunƙasa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Siriya da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun gudanar da cin zarafi matuƙa. Amma duk da haka kuma buƙatar bil'adama na samun 'yanci a siyasance da gaskiya da gwamnatin mara tsangwama na nan daram.
To na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Bello Habib Galadanci wanda ya tayani gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin Mr. Jim, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.